Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, Ukraine ta kai wani sabon farmaki na martani a jiya Lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin Kherson mai tashar jirgin ruwa na kudancin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun kai ziyara a birnin Uvalde na jihar Texas a jiya Lahadi domin jajirtawa ƴan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a nan Amurka. Kana a jiya Lahadi, ƙasar Senegal ta binne jarirai 11 da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani asibiti, lamarin da ya haifar da sabon fushi a kan yanayin tsarin kiwon lafiyar ƙasar.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa sojojin Najeriya da Chadi sun hallaka wasu manyan mayakan Boko Haram da ISWAP 25.
Irin wannan operation da ake gaskiya mumun yaba, kuma ina amfani da wannan zarafi in kira ga ƴan uwana civilians da suke zama cikin garuruka irin ƙauyuka. So in akwai wani irin gudunmawa da za a iya bada na bayanan sirri da wani abu da ya makamanci wanda zai iya taimakawa da Allah kara-kara ɓata lokaci.
A Ghana kuma, ‘yan kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu game da labarin ‘yan ta’adda za su kawo musu hari.
Gaskiya da muka ji wannan batun terrorist da suke son su kawo mana hari a Ghana, hankalin kowa ya tashi, kuma ni dai nawa ne addu’a.
Kama kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfi Hashim Gumal ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Ukraine ta kai wani sabon farmaki a jiya Lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin Kherson mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar. Dakarun Rasha sun yi lagudan wuta a gabashin Ukraine a kokarin da suke yi na kwace Severodonetsk, birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a yankin Luhansk. Kherson ya kasance tungar sojin Rasha a kudancin Ukraine, birni na farko da ya fada hannun sojojin Moscow yayin da suka mamaye arewacin Crimea sama da watanni uku da suka gabata. Amma a jiya Lahadi, sojojin Ukraine sun fada a shafin Twitter cewa, "Ku riƙe Kherson, muna zuwa." A halin da ake ce kuma, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai wata ziyara da ba kasafai ba a wajen babban birnin Kyiv a jiya Lahadi domin ganawa da sojojin Ukraine a gabashin birnin Kharkiv, ziyarar da ke nuna nasarar da Kyiv ta samu a wurin korar Rasha daga birni na biyu mafi girma a Ukraine. An yi wa Zelensky ƙarin bayani game da ayyukan da ake gudanarwa a cikin birnin, kuma ya ba da lambar yabo ga sojojin. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun kai ziyara a birnin Uvalde ta jihar Texas a jiya Lahadi domin jajirtawa ƴan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a Amurka, biyo bayan kashe yara ƴan makaranta 19 da malamansu biyu a makon jiya. Iyalan Biden sun wuce bukin karramawar furanni ga waɗanda abin ya shafa a wajen makarantar firamare ta Rob. Galibi suna tsayawa don shafan hotunan kowane ɗaya daga cikin mutane 21 waɗanda abin ya ritsa da su tare da karanta sunayensu. Yayin da iyalan Biden suka ba da yabonsu, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar cewa bisa ga buƙatar magajin garin Uvalde Don McLaughlin, za ta yi bitar martanin da 'yan sanda suka kai a kan harin da aka kai a ranar Talata a makarantar don gano darussan da aka koya da kuma sanin hanyoyi mafi inganci da za a taimaka wa masu kai ɗaukin farko da kuma shirin tunkarar mahalli a lokacin da yake harbe-harbe. A harbin da aka yi a Texas, ana yi wa jami'an tsaro tambayoyi sosai a kan dalilin da suka ɗauki tsawon lokaci fiye da sa'a guda suna fuskantar ɗan bindigar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, ƙasar Senegal ta binne jarirai 11 da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani asibiti, inji magajin garin birnin, bayan da lamarin ya haifar da sabon fushi a kan yanayin tsarin kiwon lafiyar ƙasar. Gobarar da ta tashi da yammacin ranar Laraba a birnin Tivuan da ke yammacin ƙasar ita ce ta baya-bayan nan a jirin mace-mace a asibitoci da suka bayyana raunin tsarin kiwon lafiya na ƙasar Senegal. A ranar Alhamis, shugaba Macky Sall ya kori ministan lafiyarsa. Amma ga yawancin 'yan Senegal hakan bai wadatar ba, kuma suna fargaban ƙarin bala'i nan gaba. A watan da ya gabata, wata mace mai dauke da juna biyu ta mutu a cikin radadi bayan da aka ki amincewa da roko na mata tiyata a wani asibitin gwamnati dake garin Luga dake arewa maso yammacin kasar. Jarirai 11 da suka mutu a gobarar da ta tashi a ranar Laraba da ta gabata a wani ɗakin haihuwa na yara. An yi jana'izar su ne a wuri guda a wata makabarta a Tivuan bisa ga bukatar iyalan da ke makokin.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Sojojin Najeriya da Chadi sun hallaka wasu manyan mayakan Boko Haram da ISWAP 25 a ce gaba da farmakin nan mai taken Operation Lake Sanity. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Sojojin Najeriya da Chadi tare da haɗin gwiwar dakarun Operation Haɗin Kai sun kutsa cikin yankin tafkin Chadin wuraren Tumbun Rago, Tumbun Dila da Jamina inda suka yi wa mayakan Boko Haram da ISWAP diren mikiya a wani mummunan farmakin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙasashen tafkin Chadin Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana, ya ce farmakin wanda aka yi tare da tallafin jiragen yakin rundunar da MNJTF da na sojojin saman Najeriya nan take an samu nasarar kashe manyan mayakan Boko Haram guda 25. Laftanar Kanar Adegoke ya ce kazalika dakarun sun kuma kwato makamai ciki hadda wata babbar bindigar harbo jiragen sama da ɗaruruwan harsasai da kuma gurnet da kuma motar yaki da kuma ƙarin wata mota da aka girke mata bindigar harbo jiragen sama da kuma babura kimanin 11 da kuma wani ƙaramin yaro ɗan shekara 5 mai suna Bana. Dakarun sun dai kone wannan sasani na 'yan ta'addan Kurmus. Sojojin na yankin tafkin Chadin kazalika sun kuma ƙara kai wani mummunan farmaki ta ƙasa da kuma ta ruwa a yankin Kirta Wulgo da ke ɓangaren ƙasar Kamaru, inda nan ma suka kashe mayakan Boko Haram guda 5 sannan suka kwato ɗimbin makamai iri-iri. Duk dai waɗannan farmaki da rundunar ta ƙasashen yankin tafkin Chadin ke kaiwa na kai shi ne ƙarƙashin farmakin nan mai take Operation Lake Sanity, kamar yadda babban komandan rundunar Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke shaida min.
Da na fara aiki na dubi aikin da su komandojin da suka gabace ni suka yi, sun yi kokari sosai, amma na ce ni zan ƙara sa ƙarfi akan aiki. Sa yaran nan namu wato sojojinmu haɗa kai da 'yan uwanmu na sauran ƙasashen da muke aiki tare mu kai masu 'yan ta'addan nan farmaki duk inda suke. Kuma Allah cikin ikonsa ya taimake mu muna yin haka.
Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadin.
A cigaba da abin da ake kira offensive attack. Ita neman su kawai duk inda suke a bisu ke in haddi an cigaba da irin wannan atakashi ana tabbin su duk inda suke buya inda suke za su samu man fetur su samu abinci sai hada-hadan kuɗi duk ayi tabbin su.
Irin wannan operation da ake gaskiya mumun yaba kuma ina amfani da wannan zarafi in kira ga ƴan uwana civilians da suke zama cikin garuruka irin ƙauyuka. So in akwai wani irin gudumawa da za a iya bada na bayanan sirri da wani abu da ya maka wanci wanda zai iya taimakawa da Allah kar a ɓata lokaci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labarin duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, babban hafsan sojin Sudan Abdul Fattah Al-Burhan ya dage dokar ta ɓaci da aka kafa tun bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi a bara, kamar yadda majalisar mulkin ƙasar ta sanar. Burhani ne ya bada umarnin dage dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar a cewar wata sanarwar majalisar mulkin ƙasar. An bada umarnin ne don shirya yanayin tattaunawa mai ma'ana da kuma amfani wadda za ta samar da kwanciyar hankali a lokacin mika mulki, in ji sanarwar. Matakin na jiya Lahadi na zuwa ne bayan wata ganawa da manyan jami'an sojin ƙasar da suka bada shawarar ɗage dokar ta ɓaci tare da saki mutane da ake tsare da su a ƙarƙashin dokar ta ɓacin. Hakan kuma ya biyo bayan kiran da wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman Volker Perthes ya yi na kawar da dokar taɓacin, biyo bayan kashe masu zanga-zanga guda biyu ta kinjinin juyin mulki a ranar Asabar. A ƙarshe, ma'aikatan harkokin wajen Faransa ta faɗa a jiya Lahadi cewa kama wasu jiragen ruwa guda biyu masu ɗauke da tutar ƙasar Girka da Iran ta yi a kan tekun Gulf babban laifi ne da ya saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa. Tana mai kira da a gaggauta sakin jiragen da ma'aikatansu. Dakarun kare juyin juya hali na musulunci na ƙasar Iran sun kame jiragen ruwan ƙasar Girka a tekun Gulf a ranar Juma'a, kwanaki bayan da Atis ɗin ta tabbatar da cewa za ta kai wa Washington man Iran ɗin da ta kama daga wani jirgin ruwa na Rasha. Muna kira ga Iran da ta gaggauta sakin ma'aikatan da jiragen ruwan, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Faransa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ci gaba da cewa Faransa na jaddada aniyarta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da kare 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma tsaron teku. Muna kira ga Iran da ta gaggauta dakatar da ayyukanta da suka saba wa waɗannan ƙa'idojin. Iran ta faɗa a ranar Asabar cewa ma'aikatan tankokin man na Girka guda biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma ba a riƙe da su.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya UNDP a Ghana ta bayyana damuwarta kan yadda ake samun garuwar tashe-tashen hankula a yammacin Afirka. Ga rahoton da wakilin mu Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
Kiliyar hukumar a Ghana Dr. Angela Lusigi ta bayyana cewar ayyukan 'yan ta'addanci na yaduwa wadda hakan ke kawo cikas ga tsaron al'umma. Ta bayyana wannan damuwar ne a lokacin da take jawabi a wajen rufe taron karfafa batun bayar da hankali na jihohi da na jama'a domin hana ta'addanci a yammacin Afirka.
The threat has become so real that some of the attacks are close as 5 kilometers from Ghana's border.
Ministan tsaro a Ghana Dominic Eduna Netuwu kenan, inda ya ce gaskiya akwai barazana saboda ta'addanci yana dab da iyakanmu tun ba yau ba, kuma tun shekaru hudu da suka gabata ne suka fara tanadi domin yaki da ta'addanci a Ghana.
First of all, empower Ghanaians to be more conscious.
Ministan kula da hukumomin tsaro a Ghana Albert Kendaba ya ce yaki da ta'addanci dole ya zama hidima ga 'yan kasa kuma kada a danganta shi da siyasa. Wasu jama'ar kasar Ghana sun ba da ra'ayinsu da yadda abin ya zama barazana ga rayuwar
sunana Alhaji Amadu Mulki. Gaskiya da muka ji wannan batun terrorism da suke son su kawo mana hari a Ghana, hankalin kowa ya tashi, kuma ni dai nawa ne addu'a ya kamata mu sa gaban mu shine na farko, Ubangijin Allah ya kare mu, kuma matakin da gwamnati ya take doka kan batun wannan lamarin daidai ne.
Sunana Muhammad Ali. Na farko dai security issues da ke sub-region Africa, misali Nigeria, Mali, Burkina Faso, har yanzu ma da su shigo Ghana, yana mini kaman it's a great concern to duniya duka baki daya. Na gan gwamnatin Ghana ya doki mataki, ya fara campaign, lamarin nan ya help sosai.
Sunana Abubakar Fatima Zara. Kiya akan wannan maganan terrors din nan da suka shigo muna a nan garin kasar mu Ghana, kiya lamarin nan dai ni ana war ra'ayin matakin da national security ta dauka cewa wai in ka if you see something say something din nan, ba na gani zai iya magance wannan lamarin. Kaice kamata yayi ai sanarwa, I creating din awareness a masallatai ya ba ma masallatayan kawai ba.
Sunana Haji Amdiya. Wallahi da naji labarin kaman Paris suna neman su shigo mana kasan Ghana, gaskiya mun shiga cikin tashin hankali wallahi, don abin akwai ban tsoro, ubangijin Allah shi zai kawo mana sauki wanga abu. Wallahi muna cikin tashin hankali mutanen Ghana, Allah kuma ya kiyaye.
Malam Irbad Ibrahim masani a harkokin tsaro yayi karin bayani.
Lamarin ta'addanci iyakoki ba su da muhimmanci muhimmanci a gonsu domin kungiyoyi aka suna ga kamar iyakokin da aka kirkirowa ne na turawa kuma ya saba da nasu fikira na rayuwa saboda shi ba su ga Burkina daban ne da wani kasa ba sa ganin Cameroon daban ne da Nigeria aka kuma ba sa ga Kenya daban ne da Somalia to shi mun samu irin hare-hare haka kungiyar an santa ga kasan da take amma tana iya tsallake border ta kai hari wani wuri daban saboda shi yana da matukar muhimmanci kasashe suna share intelligence domin labari yana da matukar muhimmanci a kiyaye rayuka da dukiyoyi idan ka san Togo na da wani labari zai umfanar da Ghana shi ita ma ta sanar da Ghana haka kuma Ghana na da wani labarin da zai umfanar da Nigeria ita kuma ta sanar da ita kama kama ne kowa na bada nasa gudunmuwa domin a kiyaye kasashe da irin hare-hare kaman haka
babban mai baiwa shugaban kasa shawara kuma babban minista a Ghana Yau Asafu Mafu ya ce gwamnati za ta bada gudunmuwa da ta dace ga hukumomin tsaro domin a yaki ta'addanci da masu tsaron ra'ayi a Ghana Hawa Abdulkarim Yankwani ya sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawa Abdulkarim kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin lamarin kare haƙƙin dan adam yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadan magada da ƴan fansho da dai sauransu a yau ma shirin yana masarautar zazzau inda wasu ƴaƴan marigayi a kibiya ke neman kasan gadan su ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Lahashin Gumel A cigaba da duba batun takaddamar neman kasan gado da wasu daga cikin ƴaƴan marigayi Alhaji Abubakar Akibiye ke yi. A shirin da ya gabata idan wata kila mai sauraro na biye da mu, ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayi Akibiya, Muntaka Abubakar, ya bayyana mana tushen yadda aka yi dukiyar gadan su ta fada hannun kanin mahaifinsu, marigayi mai martaba sarkin Zazzau Shehu Idris. Allah ya ji ƙarai. Duk da yake dai a can baya an taba tayar da maganar kasan gadan na ƴaƴa bakwai. Wanda sarki Shehu ke tanada musu kafin su mallaki hankalinsu amma haƙa bata cimma ruwa ba kuma an nuna cewa kuɗin na can a adana a banki yanzu kuma gashi Allah ya wa sarki Shehu rasuwa babu kuma alamar an sauke wa marigayi nauyi ta hanyar cirewa magadan haƙƙinsu ga ci gaban tattaunawar da shirin ciki da gaskiya yayi da ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayin Muntaka Abubakar Akibiya
musika abin da zansu kuma sauraron su su sani kudi ku bakwai ne ya saura ya kamata a baku gadon maikan
mu bakwai ne tun daga kaina har zuwa mata mu tun daga ni Muntaka da Lawal da Abu Magaji wanda shi aka bari a ciki bayan mahaifin mu ya rasu aka haife shi ne aka mai da sunan shi ake ce mishi Magaji aka mai da sunan shi Abubakar to da kuma ainihin mata su Zulai da Raliya da Sha'awa da Maimuna ita ne a wuta so mu bakwai ne yanzu muka rage mata hudu maza uku
yau wato fada mana darajar da na ga dazu akwai takardar da kai wasu rubuce-rubuce yadda darajar kudin take inda har yanzu akwai kudin suna aje kamar nawa za su kai kenan
to gaskiya a yanda muka yi lissafi tun shi marigayi ma na da rai da ya ce a yi mishi kudi ya biya to binciken da aka yi kudin nan inda a ce in kamar an sa su a wurin filaye ne an sai filaye da su an sai a wuri mai daraja irin cikin garin Kaduna misali a wancan lokaci ko cikin nan JRA a Zaria to gaskiya a yanzu da kudaden nan sai dai a yi magana kamar miliyoyi irin kamar zuwa ko biliyan ɗaya zuwa ɗan biliyan da duriya haka to a yanzu dai akan aikin hajjima da aka bi bincika da wasu wurare da motoci da wasu abubuwa da aka yi a wancan lokaci kudin ma aka yi yana nuna dai miliyan 200 ne da 60 da wani abu aka ce kawai a bar shi a wurin a haka saboda in an yi bayani akan wancan da value din kudin da inda a banki an yi linkin din wannan kudade to su hanyoyin kasuwanci to gaskiya kudin nan da fa kankanin kudi bane Allah kadai san yadda za su sama
shi dai marigayi babanku Alhaji Abu Akibiya wato attajiri ne
a wancan lokaci gaskiya dan duk wanda ke zariya yake da wancan shekaru kai yanzu shekara 70 zuwa abin da ya wuce haka ya san waye Alhaji Abu Akibiya Allah ya mishi arziki ta hannun mahaifiyar shi har zuwa kuma sarkin Kano na daya Alhaji wato Sunusi na daya kenan wanda daga shi ne babban aminin shi ne daga cikin aminan mahaifinmu wanda har dan aminanta ta kama ya sa madan shi suna Sunusi wanda shi ma kwanan nan Allah ya mishi rasuwa
Babban abin da ƴaƴan marigayin suke so shine a ware musu gadan su daga dukiyar marigayi Shehu Idris a ba su in ya so sai a ci gaba da raba gadan ga iyalan marigayi sarkin ita ma ƴar marigayi Hajiya Sha'awa Abubakar Akibiya ta nuna irin jiran gawan shanu da suke yi na neman gadan
to mu dai abin da muke jira dai mu musu magana dai akan wannan kudi namu an ce an musu magana su bada sun ce ba za su bada ba ita Habibban ma dai ta ce wai in ba za a bayar ba ko da shari'a ne dai da sauransu mu kuma mu dai kawai hakkinmu muka dai roƙa arzikin su ba mu shekara 40 to ni dai abin da muka yi da su kenan to dai yanzu dai ana nan dai ana ta bubbugawa dai sai wanda hali yayi
faɗa mana cikin waɗannan tsawon shekarun kuna hulɗa da iyalin shi marigayi sarkin zazzawa Alhaji Shehu Idris
muna hudda a matsayin shi na kanin baban mu haka duk sallamu da yara mukan je mu gaishe shi da yake mu muna wurin maman mu ne mu maman mu ta rike mu maman mu ta rike mu kuma dai duk sauran dai lallura dai kaga dai tunda aka ce maka maman mu ne kaga mu maman mu muka sani tunda akwai wani lokaci ma da shi wani kanin baban namu da ta sa mu nan makarantar islamiya ya zo ya dake ta ya ce ta sa mu a makarantar yan izala ba zan taba mantawa ba
amma Hajiya Sha'awa ko akwai lokacin da kuka taba yin magana da shi marigayi akan maganan gadon gaba da gaba haka kuma in hakan ya faru me ya fada muku
a ni ran kai dade ai kaga ba za mu iya mai magana ba amma dai mahaifiyar mu ta yi mishi magana ya ce ta tashi ta bashi guri ai ƴaƴa ba na ta bane na habu ne iya abin da na sani kenan
to me zaki tuna alaka tsakanin shi mahaifin ku marigayi da shi marigayi sarkin zazzaushe ku
ha mu ko zuwa haka nan akwai lokacin da muka je yake gaya mana cewa shi bai da wani abu da zai ce tsakanin shi da Habu domin dan uwan shi ne na kudda kud dan ko ingila ya fita ya dawo kamun ya zo gidan mu sai ya je gurin shi kuma shi bai mai iyaka daga wani wuri zuwa shi ba ma ya zama da shi a majalisa sai a dakin shi
yaya wannan rashin karbar gado ya shafi yanayin rayuwarku
to mu wannan aini na riga na gaya maka kaman yanda na gaya maka mun tashi a gurin mahaifiyar mu ne saboda haka kaga ba mu da wani abu da zamu iya cewa illa iyaka in ni na riga na gaya mu in sun bani haki na ni ina so in ba su bani ba ni kuma na bar su da Allah amma ni ba wani abu tsakani na da su kai lokacin da muka taba zuwa nan test bank da shi mai martaban ya sanda mu da wani yayan Nasiru mun je mu an ce ya bamu kudin ya ce a je nan Facebook mun je aka ce sai an je lokacin ko Lagos ko Abuja to daga nan sai mahaifiyar mu ta ce tunda abun yana so ya zama rigima ne shekarun da aka yi ba a bada kudin ba ba shi ake jira ba mu hakura in ya bayar to in bai bayar ba fa lillahi namu shekara 15
Lauyar masu shigar da ƙara barista Hadiza Hayatu ta bayyana cewa sun gabatarwa da kotu dukkan hujjojin da suke da su na nuna sahihancin gadan ƴaƴan marigayi Abubakar Akibiya.
Wannan shari'a ne ƙara ne wanda muka shigar lauyoyin wanda ake ƙara sun muka ta Habu sun shigar da ƙara ne akan haƙƙin su da yake kan marigayi ne na tara sarkin Zanzibar wanda shi gado ne aka raba na ɗan uwansa aka ba shi ya rufe musu kamar safety packer wanda musulunci ta tanadar a yi to kuma ya yadda shi tun a lokacin yana da rai ya martaba sarkin zazzau ya yadda cewa kuɗaɗen nan suna nan kuma ya sa a banki kuma mun nema daga gare shi kuma ya yi mana alƙawarin zai bayar wanda har ya mutu yana kan turba ne na cewa zai ba da kuɗaɗen bai taɓa mutunta cewa zai ba mu wannan kuɗaɗe ba. Yayi ya tabbata mana cewa zai ba da kuɗi kuma yana process din. Kuma muna jin daɗin yanda process din nasu yake tafiya na bayarwa. To kafin har a samu ya handling kuɗin a hannun magada ne, Allah ya ɗauki rai. To kaji dalilin da yasa kuma bayan nan ba ma mu je kotun ba mun je an ta neman yanda za a yi su magadan ne martaba samu su ba da kuɗin a wuce gurin kawai ba sai an je wani kotu ba. To abin da ya ɗan jawo shi ne su suna cewa za mu tafi banki ne inda ne martaba ya sa kuɗi mu karɓa. To su kuma banki mun je gurinsu sun ce ba ruwanmu da wannan account numbers ɗin sai dai shi mai martaba wanda shi ya buɗe account ɗin kamar yadda kowa ya sani banki directly da sarki da mai martaba za su yi wannan tunda shi ya buɗe account ɗin. Din haka mun ba mu da ishi da banki. To dalilin da ya sa muka garzaya kenan zuwa kotu saboda kotu ta tantance kuɗin nan mu a hannun wa za mu karɓa. To kuma tunda muka je kotu lauyan shi mun muka gabatar da ƙarar mu lauyan shi yace shi a'a kuɗi baya hannun. To mu ko muka ce tunda muna da kedu na takaddu kala-kala wanda mu muka yi bayani tare da sarkin ne na tara sarki marigayi Allah ya ji ɗansa zai mana alƙawarin cewa eh lallai ga account number da account da ya buɗe kuma mu zai ba su karɓa. Ga shi kuma mun je mun dawo mun gaya musu cewa ai banki sun ce sai dai shi ya zo ya aiko da kansu a kaɓa ko kuma yanzu ya yarda hakan yake zai ba da. Su kuma sun ce su ga kira magadan kuma daga nan da lauyan su ya ce shi bai yarda ba. To amma kuma ga shi yana da account number ɗin. To dalili kenan ma da alƙali ya ce a to ba rani ne ya kawo rani inda ka ce kuɗaɗe ba ya hannunku to ya aka yi kuma kuke da account number. To maza a garzaya banki a gani waɗannan kuɗaɗe suna nan shin an buɗe wannan account ɗin. To in an tabbatar da wannan sai kuma a dawo kotu sai su kuma yanda kuma za a yi nan ba. To yanzu a halin da ake ciki mun je banki banki dai har yanzu da su ba mu wannan bayani na account ɗin ba. To amma in sun ba mu suna gama ba mu za mu koma kotu sai mu je mu ɗauki document yaya za a ƙara.
Masu sauraro kun dai ji halin da ake ci gaba da wannan takaddama ta neman kasan gado. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigaye sarkin kudin Zazzau barista Samba Shehu Idris wanda ya bayyana cewa suna sanar da wannan maganar kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce sai hukuncin da kotu ta yanki. Haka kuma ƙoƙarin jin ta bakin lauyoyi ya ci tura don sun nuna cewa lallai in ƙara na gaban kotu ba sa son yin magana. Masu sauraro kun san dai manema labaru na zuwa kotu kuma suna zantawa da lauyoyi tun duk halin da ake ciki a kowace irin shari'a har ma da zaben shugaban kasa. Amma duk da haka ofa shirin ciki da gaskiya a buɗe take ga duk mai son a jin nashi bangaren. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasara da Mail Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfil Hashin Gumul yanzu kuma sai labarai a takeice.
Kasar Ukraine ta kai wani sabon farmaki a jiya Lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin Kherson mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar. Dakarun Rasha sun yi lugudan wuta a gabashin Ukraine a kokarin da suke yi na kwace Severodonetsk, birni na karshe da ke karkashin ikon Ukraine a yankin Luhansk. Kherson ya kasance tungar sojin Rasha a kudancin Ukraine, birni na farko da ya fada hannun sojojin Moscow yayin da suka mamaye arewacin Crimea sama da watanni uku da suka gabata. Amma a jiya Lahadi sojojin Ukraine sun faɗa a shafin Twitter cewa ku riƙe Kherson muna zuwa. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun kai ziyara a birnin Uvalde ta jihar Texas a jiya Lahadi domin jajantawa 'yan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a Amurka biyo bayan kashe yara 'yan makaranta 19 da malamansu biyu a makon jiya.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC.